rien. Si ça fait, oui.
Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Niger.
A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Nigeria.
Muna fatan cewa ta hanyar yaɗa waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da sabawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. 081-82-1-0-4. To bari mu shiga cikin shirin. A yau za mu kawo muku labarin wani bawan Allah da ya shiga fafutukan neman ‘yarsa wacce ta bar gida don kai ziyarar zumunci. Baƙuwarmu ta wannan mako ita ce Rahmat, ita ce wacce za mu ba ta labarin namu tare da ku masu sauraro. Malama Rahmat, barka da dawowa cikin shirin namu na True Crime Niger.
Yauwa, barka da warhaka masu sauraro, da fatan za mu kasance tare lafiya.
A ranar Lahadi, 8 ga watan Disamba, Favour Oladele da saurayinta Owolabi Adiko sun iso Church Solution Chapel da ke Ikoyi Ile a jihar Osun. Favour a gajiye take Likis ta yi tukin awa 4 daga jihar Ogun zuwa jihar Osun domin ta ziyarci Owolabi.
Duk da ta yi matuƙar farin ciki da ganinsa, amma yanayin da take ciki a lokacin ta gaji matuƙa. Kamar wacce aka yi wa duka, babu abin da take bukata sai hutu.
Ta samu wata kwana a cocin mara hayaniya. Ta sanar da Owolabi cewa tana son ta dan runtsa na dan lokuta. Ya shimfiɗa mata kyalle a ƙasa, ita kuma ta kwanta.
Ba da jimawa ba bacci yayi awan gaba da Fevu. Wani mutum ya saɗa haɗo ta bayan Fevu ɗin a lokacin da take baccin. Yana riƙe da taɓarya. Bayan ya gamsu cewa Fevu ta yi nisa a baccin, sai ya ɗaga wannan taɓaryar. A duka ɗaya ya buga mata a kanta, kanta ya kwankwatse a wajen.
Domin ya tabbatar wa kansa cewa ta mutu, sai ya sake buga mata wannan taɓarya a kanta a karo na biyu, sannan ya kuma ɗagawa ya buga mata a karo na uku.
Barkanku dai masu sauraro, sunana Nasir S. Gwangwazo.
Ni kuma Rabi'a Hadeja.
Kuma wannan labarin zai iya ceton rayuwarku. To a wannan ladin dai, David Oladele yana cikin damuwar da ba za ta kwatanta ba. Cikin tashin hankali yake danna lambobin wayar ƴarsa. Ya kira ya fi sau shurin masaƙi. Amma a duk kiran amsa ɗaya kawai yake samu daga ɗaya ɓangaren, wato lambar wayar a kashe take.
Matarsa ma ta fara kiran lambobin wayar ƴar tasu, amma dai har a wannan lokacin shiru kake ji, wai malam ya ci shirwa. Ya kai gwauro, ya kai mari, amma duk ƙoƙarinsa na cimma burin samun ‘yar tasa a lambar wayarta bai yiwu ba.
‘Yarsa ta bar gida a wannan Lahadin da zimmar koma a makaranta ne, kuma ta yi alƙawarin kiransu don ta sanar da su idan ta isa makarantar.
To amma ai wannan abin ba abin mamaki ba ne, saboda lokuta da dama a Nigeria ana iya samun matsala ta network.
Maganar ki haƙun Rahmat. Don haka ne ma Oladele ya yi tunanin ya tsahirta da kiran zuwa wani lokacin, amma da gari ya waye
kuma har a lokacin lambobin nata ba sa shiga. Sai Oladele da matarsa suka tabbatar da cewa lallai ba lafiya ba.
Dan haka suka shirya suka shiga mota suka nufi hanyar Jami'ar Lagos wanda tukin awa uku ne daga jihar Ogun. Da isar su sai suka duba dakunan daliban mata ba su same ta ba. Suka karade makarantar gaba daya nan ma ba su same ta ba. Kuma babu wanda ya ba su tabbacin cewa ya ganta.
Ai ba su ga ta zama ba. Daga nan sai Oladele da matarsa suka bayar da rahoto a ofishin ƴan sanda da ke Mowe a jihar Ogun, inda nan da nan ƴan sanda suka kama aikin su.
Bayan wucewar ɗan su kwanaki a can jihar Osun kuma Bola Adiko tana zauna a ɗakin da ta kama a wani otal. Cikin zumuɗi tana jiran ziyara daga fastanta mai suna Shegun Phillips.
Bola da iyalanta suna fuskantar ƙalubalen rayuwa. Mijinta ya rasa aikinsa tun da jimawa, kuma ita ma bata jima da rasa aikinta na ƙawata wuri ba, wato decoration.
Ɗanta Olabi Adiko shi ma ba a bar shi a baya ba wajen fuskantar ƙalubalen rayuwa. Ya faɗi jarrabawarsa ta shekarar ƙarshe a jami'a, don haka dole ya sake dawowa wata shekarar ya maimaita.
Bola ta miƙe, ta fara safa da Marwa a cikin ɗakin, tunani fal a cikin ranta. Tana wannan yanayi ne sai ta ji an ƙwanƙwasa ƙofa.
Kayan falke sun tsinke a gindin kaba, shi ke nan Fasto Shegun ya iso.
Bola ta buɗe ƙofar, ta kuma ba shi izinin shigowa. Fastan ya shigo hannunsa rike da wani kwanon abinci. Ya ajiye kwanon, sannan ya fuskanci Bola suka yi addu'a tare. Shegun ya miƙa mata kwanon abincin, amalace da miya da nama zuku-zuku a ciki.
Kafin ya tafi, Fasto Shegun ya tabbatarwa Bola cewa matsalolinta sun kusa zama tarihi. Bayan fitarsa ne sai Bola ta zauna domin ta ci abincin.
A can Solution Chapel kuma an kashe Febo Oladele, saurayinta Olabi Adiko dan Bola ya kunkwatse kanta.
Turkash, saurayinta ne mata wannan kisan gulaƙanci?
Shakka babu. Ai yanzu a duniya abun al'ajabi ba shi da wuya, kuma abin da ya faru a gaba shi ne zai sa jinin jikinki ya daskare don razana da kaduwa. Ja mu je gwangwazo.
Bayan ya dagargaje kan budurwar tasa, sai ya kwalla wani mutum da ke cikin ɗaya ɗakin kira. Mutumin ya fito hannunsa rike da adda, kuma ya doshi wurin da gangar jikin Febo take a kwance. Ya durƙusa, sannan ya sa wannan addar ƙiƙar-ƙiƙar ya raba kan Febo da gangar jikinta, sannan ya yanke nonanta. Ya kuma yanki tsokar jikinta, ya sare hannayenta. Kai, in takaice miki labari, duk wasu muhimman sassa na jikinta sai da ya kaftare su.
La'ina, hanya kuwa ba za a fara binciken lafiyar ƙwaƙwalwar mutane ba? Wannan wani irin mugunta da zalunci ne haka? Mutum bai ji ba, bai gani ba?
Bayan mutumin ya gama wannan aika-aikar, sai ya ɗebi waɗannan sassan da ya daddatsa ya raba su kashi-kashi har kashi uku. Kashi ɗaya ya ƙone shi, sannan ya yi amfani da tokar ya haɗa sabulu. Kashi na biyu ya yi wani sidabari da shi, sannan na ukun kuma ya yi miya da shi.
Miya? Amma ya kai wa Bola miya fa?
Me kike ci na baka na zuba ne, Ramat? Mutumin da ya yi wannan sare-saren da yanke-yanken da gabtare-gabtaren ga gangar jikin Febo ba wani ba ne face Fasto Shegun.
Wa ka ce gwangwazo? Fasto Shegun fa, Faston da ya kai wa Bola abinci. Tab, ai kuwa yau ana yinta.
Febo Oladele ƴar David Oladele ce, kin tuna shi? Shi ne wannan mutumin da yake ta ƙoƙarin kiran wayar ƴarsa, amma bai same ta ba.
Favor 'yar shekara 22 ce, wacce take shekara ta ƙarshe a fannin Theater Arts a Jami'ar Jihar Lagos. Bari na nuna miki hotunanta da muka samu daga internet. Duba suki gani.
Duniya ba matabbata ba. Daga hotunan kun ganta, tana da kyau daidai gwargwado. Baka ce, daga yanayinta zan iya cewa Favor mace ce mai fara'a da haba-haba da jama'a.
Kwarai da gaske, mahaifin Favor ya kwatanta ta da 'ya ɗaya tamkar zinariya, wacce ba ta wasa kwata-kwata da karatunta. Favor ta ziyarci gida ne a hutun ƙarshen mako, domin ta ga mahaifanta a jihar Oko.
Mahaifan nata sun kula cewa a lokacin da take shirin komawa makaranta a Lagos, wata lamba ta kira ta. Duk da dai Favor ɗin bata sanar da su waye kira ta ɗin ba, amma ta sanar musu cewa za ta biya ta ziyarci ɗaya daga cikin ƙawayenta kafin ta koma makaranta.
Abinda ba su sani ba shine, Favor ta yanke shawarar kaiwa saurayinta Olabi Adiko ziyara. Olabi da Favor sun fara soyayya ne kimanin wata ɗaya da ya wuce. Dan haka tana cikin zumuɗin son ganinsa. Kin tuna Rabi'a ta furta cewa an kira wayarta lokacin da take shirin komawa makaranta ko?
Eh, daga bayanan da mahaifanta suka bayar ko?
Haka ne. To ba wani bane ya kira ta illa Olabi. Ya shaida mata cewa yana so su ziyarci kawunsa tare.
Kuma ga dukkan alamu, wannan buƙatar da Olabi ya zo wa Favor da ita ba ƙaramin faranta mata rai ta yi ba. Domin haka na nufin cewa ya ɗauki soyayyar tasu da muhimmanci.
Wannan ko tantama babu, domin yawancin maza sukan buƙaci budurwarsu ta san wasu daga danginsu don ƙarfafa alaƙarsu. Kun ga kenan, idan wannan zaton Favor ta yi, tunaninta daidai ne.
Haka ne. Olabi ɗalibi ne a Jami'ar Jihar Lagos, kuma yana karanta fannin sociology. A zahiri ya kamata a ce ya gama karatunsa, amma ya faɗi waɗansu darussa, don haka dole ya maimaita waɗanda ya faɗi ɗin.
Olabi yana cikin takaici. Bugu da ƙari kuma, fafutukar da iyayensa suke yi ba tare da cimma buri ba, shi ma yana ci masa tuwa a ƙwarya. Waɗannan su ne suka taru suke dagula masa lissafinsa, kuma suka tayar masa da hankali.
Duk mahaifansa sun rasa ayyukansu, hakan ya sa shi tunanin neman hanyar da zai kawo sa'ida a rayukansu, musamman ta hanyar tsatsiba. A nemo wannan taimakon ne ya yi gamdakatar da Pastor Shegun.
A lokacin da Olabi ya kira lambar Favor, yana kwana ne a cocin Solution Chapel wurin Pastor Shegun. Ya kuma kai kimanin kwana 17 yana kwana a wurin. A wannan ɗan tsukun ne Olabi ya cusa wa mahaifiyarsa Mula ra'ayin cewa neman taimakon Pastor shine kaɗai mafita a gare su.
Abin mamakin a nan shine, Pastor Shegun ɗin nan fa ba wai Pastor ba ne, boka ne kawai. Yana amfani da sunan cocin Solution Chapel ne don yin basaja.
A Najeriya, irin wannan taimakon da Olabi ya nema suna haɗawa ne da wuridi da azumi waɗanda ake bawa mutum ya yi, domin samun waraka daga damuwar da yake ciki ko warware matsaloli. Pastor Shegun ya sanar da Bola cewa akwai yanka da yake buƙatar ta yi.
Pastor Shegun ya gamsar da Bola ɗin cewa musabbabin matsalolin da take ciki ba wani abu ba ne face yanka da bata taɓa yi ba. Kafin Bola ta rasa aikinta, ita ce take ɗaukar nauyin gidan, don haka idaninta sun rufe, nema kawai take ko ta halin ƙaƙa ta samu ta ci gaba da ɗaukar nauyin iyalinta.
Bola ta amince da buƙatar Pastor Shegun na yin yanka, ya kuma sanar mata cewa yana buƙatar kuɗaɗe domin ya sayi kayan da ake buƙata don yin yanka. Kayayyakin da yake buƙata sun haɗa da akuya, fulawar doya, kayan miya da sauran waɗansu abubuwa da bai furta mata ba.
Ya ci gaba da faɗa mata cewa waɗannan abubuwan za a girka abinci ne da su, kuma abincin da ita da duk iyalinta ne za su ci. Abin da ya rage kuma za ta raba wa almajirai, sannan ya kara da cewa kudin kuma zai yi amfani da shi domin hada mata wani shumin sabulu da za ta yi wanka da shi. Bola ta bashi naira 200,000 sannan ta tafi.
A'a, amma dakata, ya matar da ta rasa aikin ta na wani lokaci ta iya biyan waɗannan kudaden masu yawa 200,000 fa?
Gaskiya kudaden da yawa kam, Ramat. Daga rahotannin da muka samu rance ta yi, ta samu mafi yawansu daga wuraren mutane daban-daban.
Bayan Bola ta tafi, Pastor Shegun ya faɗa wa Olabi cewa bayan wannan yanka na dabba, ana buƙatar jinin ɗan Adam domin mahaifiyarsa ta fita daga gangin talauci.
To, kun ce ana buƙatar jinin ɗan Adam? Ya kenan kuke nufi wani ya zo a ɗebi jininsa koya?
Ina! Anan yana nufin sai an salwantar da rayuwar wani ko wata. Ma'ana, sai an kashe mutum tukunna.
Subhanallah.
To da wannan alƙawarin ne fa Olabi ya yaudara Febo zuwa cocin har ya samu damar kashe ta.
Duk waɗannan abubuwan da suke faruwa, iyayen Febo suna can suna ta neman ‘yarsu. Kin tuna cewa mun ce har makarantar da take karatu suka je, ba su same ta ba, kuma har ma sun bayar da rahoto a ofishin jami'an tsaro a Ogun ɗin?
Eh, ƙwarai da gaske.
To bayan kwana 16 da kashe Febo, wato ranar 24 ga watan Disamba na shekara ta 2019, ‘yan sanda sun ziyarci cocin Solution Chapel. Abin da ya sanadiyar zuwan nasu kuma ba wani abu bane face sun bibiyi zirga-zirga Febo har zuwa wurin ne kafin mutuwarta.
Hikima kashin kwance. Ta ya suka bibiyi zirga-zirgar tata tun da dai ita bata gaya wa kowa cewa ga takamaiman wurin da za ta je ba.
Eto, a nawa hasashen dai hakan na da nasaba da bin diddigin wayarta da suka yi.
To amma ai wayarta a kashe take?
Eh, duk da kasancewar wayoyin a kashe suke, sun samu damar gano wurin ƙarshe da ta ziyarta kafin kashe wayar ko mutuwar wayar. A lokacin da suka kama Pastor Shegun, sun tara cewa yana amfani da wayar Febo. Ya cire SIM card ɗinta daga cikin wayar ya sa nasa.
Ji samun go.
Don haka Pastor yana zuwa hannu ya amsa laifinsa, ya kuma warware musu zare da abawa a kan cewa Olabi da Bola ne suka kawo Febo wurinsa domin ya yi tsafi da ita. Bayan jawabin da ya yi ne, Pastor Shegun ya kai ‘yan sanda wurin da Olabi yake, wanda shi ma a ranar suka damƙe shi.
Olabi ya amsa laifin cewa ya kashe Febo ne saboda tsafi, don ya magance matsalolin da gidansu yake fuskanta. Ya ce ya haɗu da Pastor Shegun ne ta hanyar ƙanwar mahaifiyarsa, kuma Shegun ɗin ne ke yi masa fassara mafarki.
To, ya labarin Bola, mahaifiyar Olabi. Ita ma ta shiga hannu?
Wato a lokacin da aka kama Olabi da Pastor Shegun, Bola ta bar jihar Osun ta tafi Ibadan, babbar birnin jihar Oyo, domin ta kai wa mahaifinta ziyara. Tana can ne ta riƙa kiran lambobin ɗanta Olabi da Pastor Shegun, amma duk wayoyinsu a kashe.
A lokacin da Bola ta bar jihar Osun, ta bar motarta a wurin bakanike domin ya gyara mata. Da ta jarraba lambar wayar ɗanta bata same shi ba, sai ta kira bakaniken domin ta tambaye shi halin da motar ta take ciki. Amma sai ya sanar da ita cewa ‘yan sanda sun zo sun tafi da motar, kuma bai san dalilin da yasa suka tafi da ita.
Babu tantama Bola ta shiga damuwa a wannan lokacin. Ta kasa samun ɗanta da Pastor, kuma motar ta na wurin ‘yan sanda. Nan da nan ta bar Ibadan, ta nufi ofishin ‘yan sanda a jihar Osun. Tana isa ofishin ‘yan sanda da ke Aye Dede, sai suka damƙe ta ita ma.
To fa a wannan lokacin ne Bola ta san irin miyar da ta sha. Kin tuna Amala da miyar da Pastor ya kai mata a otal ko?
Eh, wacce ya kai mata ɗakin ta mai nama zuƙu-zuƙu a ciki.
Yawwa Ramat, wannan miyar. Ai, a wannan lokacin ne ta gane cewa ashe miyan nan a cikinta akwai sassan mutum.
la haula fi sha'ati wato naman mutun ne zuku-zukun nan kenan
haƙon Ramat a bayanin da ta bayar a lokacin da aka kama ta ta amsa cewa ita da danta sun hadu da Pastor Shogun domin ya taimaka musu kan matsalolinsu hakanan kuma ta biya shi naira 200,000 domin yin yanka ta ƙara da furta ya sanar da ita cewa waɗannan kuɗaɗe da ta bayar zai saye akuya don yayi miya da waɗansu sassa nata
ta ci gaba da cewa bayan ta gama cin miyar sai amayya ta so mata kuma sai da tayi amin sannan ta ji dama dama duk da cewa ita kwata-kwata a lokacin bata san cewa miyar nan akwai nama mutum a cikin ta ba
bayan miyar kuma ta sanar da ƴan sanda cewa faston ya bata wani tsafaffen sabulu inda ya umarce ta da tayi wanka da shi tare da alƙawarin cewa wanka da sabulin zai kawo mata kasuwa
ƴan sandan sun sanar da Bola cewa wannan sabulin da tayi wanka da shi an hada shi ne da bargon mutum wato bargon Favor budurwar danta
ainihin na ma rasa ta cewa mamaki da tsoron Allah sun hana ni tofa komai
a ci gaban bayanin nata ta ce bayan ƴan sanda sun fada mata wannan ta yi takaicin jin cewa danta ya yi kisa ne a dalilinta ita gaskiya bata san da zancen kisa ba dan nata Olabi ya nanata abinda ta fada din na cewa mahaifiyarsa bata da masaniya a game da kashe Febu haka zalika kuma bata san ta ci naman sassan jikin Febu ba
bayan kama su din da aka yi ne suka sanar da ƴan sanda wurin da suka binne gawar Febu sun binne gawan ne a wata rijiya mara zurfi a kusa da cocin ta Solution Chapel bayan ƴan sandan sun yi tono na ƴan mintuna sai suka ciro gawar Favor wacce gaba ɗaya ta yi kacce-kacce da raunuka ga kuma kwankwatsatsen kai
bayan kwana shida da ciro gawar Favor daga rijiya wato ranar 10 ga watan Janairu 2020 aka gurfanar da Olabi Bola da Pastor Shegun a gaban kotun majistiri a jihar Osun
an tuhume su da laifin yaudarar Favor zuwa cocin da niyyar kashe ta da kuma sassara wasu bangarori na jikinta
wannan tuhuma ta farko kenan an sake tuhumar su da yin amfani da wasu sassa na jikinta waɗanda suka hada da kanta nono da zuciya domin yin tsafi wanda laifi ne wanda ya saba dokar ƙasa kuma hukuncin hakan yake rubuce a ƙarƙashin sashe na 391 na kundin manyan laifuka wato Criminal Code na Nigeria
an canja kotu zuwa babbar kotun jihar Osun kuma har a lokacin da muke bayar da labarin nan shari'a tana kotun ba a yanke hukunci ba
amma na ji kun ce da farko shari'a tana gaban kotun magistrate amma kuma an mayar zuwa babbar kotun jihar me yasa aka yi hakan
Ramat a Najeriya kotun magistrate ba ta da hurumin sauraron karar manyan laifuka irin na kisan kai da makamantansu wannan shine dalilin
amma faruwar hakan ba karamin abin damuwa bane zai iya sawa mahaifin Favor ciwon zuciya idan an yi duba ga lokacin da suka dauka har suka raine ta ta girma sannan kuma a ce sun rasa ta ta wannan mummunan hanyar
gaskiya ne wannan ba zan ma iya kwatanta radadin da zuciyar mahaifinta ke ciki ba mahaifinta ya furta cewa ya ci burin ganin Esther ta rubuta jarabawa ta ƙarshe ta gama makaranta har ma ta fara hidimar ƙasa wato NYSC
daga bayananku a wannan case din ƴan sanda sun dauki kimanin kwanaki 16 kafin su kama waɗanda ake zargi da aikata laifin wataƙila da Favor ta sanar da mahaifanta ko wata amintacciyar ƙawarta wurin da za ta je kuma wanda za ta haɗu da shi da ba mamaki za su gano ta kafin waɗannan kwanakin
Bayan haka ma da a ce Olabi yana da masaniya cewa ta sanar da wani ko wata cewa za su haɗu. Da kila hakan zai sa ya zinkirta ko kuma ma ya fasa kashe ta domin ya san ba zai tsira ba.
Don haka shawaran mu anan ita ce kar ku zahirta. Ku sanar da wani ko wasu game da mu'amalolinku musamman ma waɗanda suka shafi soyayya ko bakin ido domin a kowane lokaci komai zai iya faruwa boye-boye ba zai jawo komai ba sai da na sani
wanda Hausawa suka ce keya ce zafin nema kuma baya kawo samu yin kuɗi ta hanyar tsafi ba hanya mai bullewa bace Yanzu dubi inda Olabi mahaifiyar Subola da kuma Pastor Shegun suka karke.
Wannan haka yake Ramat. Kuma kin ga shi Olabi hatta mahaifiyarsa ya cutar da ita. Domin daga dukkan alamu ba komai ta sani a cikin badakalar ba.
Eh kwarai da gaske.
Kuma muna da labarai da yawa makamantan hakan. Waɗanda suka yi nuni da cewa mutanen da suka tsunduma cikin wannan aika-aikar Ba sa kai labari domin ana kama su.
Ku kasance tare da mu a sati mai zuwa domin sauraron wani labarin namu na True Crime Niger, inda a wannan karan labarin mu akan wata tsohuwar jarumar wasan Hausa ce, wacce ta gudu daga gidan yari bayan an yanke mata hukuncin kisa. A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka 081-82-301-234. True Crime Niger production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta, ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabi'a Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, D. Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji. Wacce ta ɗauki nauyin shiri Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwa Gwado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da waya ƙirar Apple, Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu.